Jama'a assalamu alaikum. Kwanakin baya muka kawo muku bayanin wasu 'yan sandan da suka ci zarafin wata mace mai suna Hafsat Shehu da wani mai son aurenta Idris Badamasi a garin Dan Kanjiba dake jihar Katsina. A ranar da muka sanya wannan shirin, mataimakin Inspector General na 'yan sanda mai kula da shiya ta ɗaya wadda ta hada da jihar ta Katsina, AIG Tambari Muhammad Yabo, ya sanya an kamo waɗannan 'yan sanda. Aka kaddamar da bincike, aka kuma fara da yi musu shari'a cikin gida. A bayan kammala wannan bincike, an kori waɗannan 'yan sanda daga aiki, suka yasara dukkan wasaƙoƙinsu na ritaya, sannan aka kama su aka gurfanar da su a gaban kotu a Katsina bisa laifukan da suka aikata. Shi kuma farar hula da ake zargin ya haɗa baki da su waɗannan 'yan sanda guda biyun, shi ma an kama shi aka gurfanar da shi gaban kotu, shi kuma a garin Malumfashi. To, bari mu faro da shi mataimakin Inspector General na 'yan sanda Tambari Yabo domin jin abubuwan da aka gano a wannan bincike da aka gudanar.
Kusan mun kammala wannan bincike yanzu, abubuwan da aka zarge su 'yan sandan da su har ma mai musu abin da muke kira orderly room, wato ai musu shari'a, an kira shaidannu da sauransu sun ba da shaida ga abin da sun ka sani gwargwadon hali ba sun rantsuwa da Alkur'ani da sauransu. Kuma an same su da sun yi wannan laifi, kuma an zartar musu da hukuncin a kura daga aiki da shi inspector da shi ma wannan corporal Nura dukansu. Bayan ma an kore su daga aiki, an kai su suna gaban kulle yanzu ana musu shari'a akan wannan abin da suka yi. To inda aka kwana kenan.
Ka ce kura daga aiki, kenan babu sha'ani na sallama ko kuma akwai batu na hakoki?
Idan mutum aka kore shi daga aiki, ba wani haƙƙi da kuma yake, wani haƙƙi kuma dismissal aka ce kai abin da an kai, ai komai yana da tsari, mu ba mu muka shirya doka aikin gwamnati ba, bi ɗaya muke tsare shike. Idan ka bar aiki bisa girma da arziki, duk abin da ya kamata a baka dole a baka haƙƙinka. Amma in ka bar aiki kai abin asha abin laifi wanda kowa ya tabbatar da laifi ne, to wani benefit kuma za a baka.
Wannan ya nuna kenan ita hukumar 'yan sanda ta gamsu da basin da aka bayar a gaban shi wancan kwamiti?
Muhimmin gamsu shi yasa ai muka ba su wannan punishment din, amma kamar da gaya maka mun kai su kotu ai. So kotu yanzu kuma ya rage, in suka je kotu abinda kotu za ta yi yana gaba ga abinda muka yi. Ka san kotu su ne final arbiters, su ne final masu ba da judgment. Idan su ma sun yarda da abin da mu muka ce, to kaga magana ta kare kenan. Idan kuma ba su yarda ba, sun tabbatar da abin da muka yi, to alhamdulillah.
Abin da nake so mai saurare shi ma kuma yake so ya gane shi ne, kaiwa kotu da kuka yi akan wannan caji da aka yi musu ko laifin da kuka same su da shi ne har ka kuka rasu ko kuma a game da wancan batu ne?
Wa wancan magana dai ta cewa sun yi abin da ake kira indecent assault. Wato mutum namiji ya yi ma wasu abubuwan da basu kamata ba, kamar yadda aka ce sun sa mata hannu. To kaga wannan bai kamata ba, shi ake kira indecent assault. To waɗanda suka ba da shaida musamman da ita kanta ya nuna cewa sun yi mata haka, kuma mu mun yarda da sun yi mata haka, shi yasa muka ba su wannan horon da muka ba su na kora daga aiki da kuma kaiwa kotu. To abin da samu kaiwa kotu saboda kotu ta tabbatar shin abin nan da muka yi ya dace ko bai dace ba.
Kenan idan aka samu aka san haka, akwai yiwuwar ku dawo da su aiki dan sanda?
To ai kotu su suke da su ne final arbiters, su ne waɗanda ke ba da hukunci na ƙarshe wanda kowa dole ya bi, da mu da kowaye da dole ya bi hukunci wanda kotu ta bayar. So idan kotu ta ce ya ba su yi waɗannan abubuwa ƙarya ta aka yi musu kuma yadda su aiki, dole mai da su.
Kotu za ta neme ku kenan ku ba da shaida don ku kare wannan mataki da kuka ɗauka a hukunci na ɓangaren 'yan sanda?
In kotu ta neme mu ba da order mu ba da shaida, za mu je mu bayar mana. Ai akwai IPO da sauransu, sai su je su ba da shaida. Kotu za a neme mu ba da shaida, kuma dole mu tafi mu ba da shaida abin da muka sani.
Baya ga wannan laifi da kuka samu da su waɗannan jami'ai naku guda biyu, kuma kuka zartar da wannan hukunci, akwai wani saƙo ne da kuke so ku aika ma mutane musamman su jami'an 'yan sandan naku da suke yi muku aiki?
Wannan horo da muka bayar ai gani gawa ne ya isa tsoron Allah. An ce idan ka gaya ɗan uwanka ya kama da wuta, to kai ka sami ruwa tun wuta ba ta kawo gare ka ba, ka samu naka don kai ya kama. wato shi amma makasudin wannan horo da aka ba su yanzu saboda wasu su gani su rage yin irin abubuwa wanda ba su kamata ba.
Matakin nan naku ya nuna kenan yanzu ya magance wancan batu na neman haƙƙi da ita wacce yara da ƴan uwanta suke yi, ko kuma a'a yanzu ku kun yi naku ne kuma su ma yanzu za su iya ci gaba da neman haƙƙin su a gaban shari'a?
Eh to muna ba da muka yi kaga abu ne wanda shafi ka'ida ta aiki. Kana aikin gwamnati akwai dokokin da dole ka zama kana biya, kana mai biyayya gare su. To mu mun yi saboda mu kare haƙƙin aiki cewa ba lasin bane don kana saye da rigar ɗan sanda ka ci zarafi, ka ci mutuncin mutane, ka yi abin ga dama kuma ka wuce ba tare da an maka horo ba. So shi ya samu kai wannan. Amma su har gobe idan suna da wani suna da claim ma kai ma kasa suna da civil claim, wannan abin da an kai mata za a yi kara ta kotu, ta ma yi kara ta kotu ka sani, ta ma yi kara su kotu. So suna da dama su bi civil aspect of it, wato kara wadda ake ce ma civil kara ita ce wadda kara wadda mutum zai yi ya nemi haƙƙin kansa da kansa. To sai suna ga sun sa irin wannan kara a kotu.
AIG tambar yabo kenan. Lauyan Hafsat Shehu da Idris Badamasi shine barista Shafi'u Umar Karfi.
Na farko ina da labarin cewa su wane ƴan sanda da suka ci zarafin wannan bayan Allah, wato shi Idris Badamasi da Hafsat Ahmad dukan su hukumar ƴan sanda ta sallame su daga aiki kasancewar abin da suka yi bai daidai ba kuma ya saba ma ka'idojin doka ta ƙasa. Na biyu an kai su kotu handa cikin yanzu an kai su kotu ƴan sandan su biyu suna gaban kotu Chief Magistrate dake Katsina ta ɗaya na aka kai su yanzu ani musu shari'a yanzu haka inda kotu aka gaba batar da su akan charging laifi na abin da ya shafi yunkuri na aikata fyaɗe da kuma laifi na cin hanci da rashawa kamar duk da bayani suka gabata. Kuma zuwa yanzu ƴan sanda suna kan gabatar da su a kotu ba a fara sauraron shaidu ba tukunna a yau har zuwa yanzu. Sannan kuma shi wancan ɗayan wato farar hula Kabirbala shi kuma malumfashi suka mai da shi, wato kuma ƴan sanda ta mai da shi ta gabatar da shi ta gurfanar da shi gaban kotun Chief Magistrate ta malumfashi domin shi ma ya ansa tuhumar da ake mashi ta haɗa kai da kokari na fata sunan ƴan sanda da cin hanci da rashawa laifukan da aka caje shi kenan. Kuma zuwa yanzu an gabatar da shaidu a kan shi, abinda ya rage yanzu ya gabatar da shaidun shi na kariya halin da ake ciki nan yanzu.
Har yanzu kana bin kadin shi neman haƙƙin su waɗannan al'umma da kake karewa?
Eh kwarai da gaske ina bin kadin haƙƙin su don su saboda ban je wannan kotun ba amma ina bibiyar abubuwan da ke faruwa a kotun.
Kwanakin baya ka yi kira ga kotu da su duba wannan abu da idan rahama domin adalci. To ya zuwa yanzu ya kake ganin adalcin su waɗannan kotu? Kuna samun gamsuwa da irin yadda abubuwa suke tafiya a kotun?
Kware da gaske kamar yadda dama kowa sani kotu gida ne na adalci, gida ne da ke tsammanin adalci baki daya. Kuma na san kotunan suna iyakar bakin kokarin su a wajen tabbatar da cewa kowa ya samu adalci. So ina da yakinin cewa kotu za ta yi adalci akan wannan shari'a da ake ciki. Har ila yau kuma abin da wannan tabin bayani ba shine har yanzu mu shari'a mu da wacce na shigar a mamadin su tana nan har yanzu ba ta shafi wacce ba, saboda wacce ta ƴan sanda ce wacce suka zo suka shigar. Zamu koma zamu ci gaba da shari'ar mu wacce ni nake a ciki, wacce laifukan da zana akwai wasu a ciki wanda ake cajin su yanzu akwai wanda kuma ba su ciki. Zamu je mu bi kadin wannan tamu mu ma in Allah da mu tabbata cewa kotu ta samu ta yi adalci akan wannan shari'a baki ɗaya su wa'annan mutane a yi musu adalci. So kama sun da aka yi aka tsare su ana binciken su a nan a wajen hukumar ƴan sanda, wato sashin sa zirwa bincike na laifuka wato CID a nan Katsina shi ya kawo mana tsaikon ci gaba da wannan shari'a dan an tsare su su ƴan sandan da su kushi wannan farar hulan wato Kabirbala aka yi tai musu ana ta bincike akan wannan wanda karshe ta kai ga dai ga su shi wannan an sallame su ƴan sandan shi kuma nan gashi an gabatar da shi a gaban kotu.
Sauraro idan Allah ya kai mu daga mako mai zuwa za mu yi muku abin da bamu taba yi cikin wannan filin ba. Akwai wasu gungun ƴan fashi da makami da suka addabi mutane akan hanyoyi a tsakanin Gwarzo zuwa malumfashi zuwa kankara da wannan karkara waɗanda aka damke su. Mun tattauna da su waɗannan ƴan fashi da makami kan abin da yasa suke ɗaukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yi wa mutane fashi. A madadin Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Zaharuddin Sani, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.